Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Benin, Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da ya kasance na ƙarshe a yau. A yau ne aka yi shirin zaman kotuna a Najeriya da kuma jamhuriyar Benin kan tuhume-tuhume da ake yi wa madugun neman yancin Biafra Nnamdi Kanu da kuma Sunday Igboha daki-daki. Za ku ji abin da al'ummomin yankuna da suka fito ke cewa. Sani Shaibu Malumfashi zai gabatar da rahoto na musamman kan harkokin tsaro a Najeriya. Muna kuma da rahoto kan yunkurin da ake yi a jamhuriyar Nijar na dakile yaduwar cutar COVID-19. Kamar kowace ranar Litinin, Murtala Faruk Sanyinna zai shigo da labarin wasanni, amma kafin waɗannan duka ga halin da duniya ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Yau Litinin, Amurka da wasu kasashe 20 sun yi Allah waje da kasar Cuba akan yadda ta yi amfani da karfin tuwo akan dubban masu yancin zanga-zanga waɗanda suke kira da Havana ta sako wasu masu zanga-zanga da aka kama su kana buɗe hanyar sadarwar intanet a tsibirin. Yau kasashe masu bin tafarkin demokaradiyya a faɗin duniya za su haɗa kai su taimaka wa mutanen Cuba da suke kira ga gwamnatin Cuba da ta mutunta buƙatar 'yancin ɗan adam, inji sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a wata sanarwa. Ya ce gwamnatin Cuba da ta kama ɗaruruwan masu zanga-zanga ta maida martani ba wai akan rashin sauraren muryoyin mutanen kaɗai ba, har da makuntata musu ta hanyar kame-kame ba bisa ka'ida ba, da kuma yi musu shari'a a asirce da ya saba wa ka'ida. Sanarwar haɗin gwiwar ta ce dubun dubatar 'yan ƙasar Cuba da suka gudanar da zanga-zanga a ranar 11 ga watan Yuli suna bayyana ra'ayinsu ne na 'yancin walwala da dokar kare 'yancin bil'adama ta ƙasa da ƙasa ta basu. Kasashen da suka yi haɗin gwiwa da Amurka wurin fitar da wannan sanarwar sun haɗa ne da gwamnatocin Austria, Brazil, Colombia, Croatia, Cyprus, Jamhuriyar Czech, Ecuador, Estonia, Guatemala, Girka, Honduras, Isra'ila, Latvia, Lithuania, Kosovo, Montenegro, Macedonia ta Arewa, Poland, Korea ta Kudu da kuma Ukraine. A lokacin da hankali ya fi karkata akan Afghanistan da China, ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ke shirin kaiwa a India ana sa ran za ta karfafa kyakkyawar dangantaka tsakanin Washington da New Delhi. Ma'aikatar harkokin wajen India ta ce tattaunawa za ta maida hankali ne akan batutuwan yanki da na duniya baki ɗaya, ciki har da yankin Indo-Pacific da Afghanistan da kuma batun annobar COVID-19. An shirya Blinken zai wata tattaunawa a ranar Laraba tare da takwaransa Subramanyam Jayashankar. Gana zai kuma gana da Prime Minister India Narendra Modi. Wani mai sharhi dan asalin India ya ce batun matsalar tsaro a Afghanistan, inda Taliban take ƙara samun nasarar kwace yankuna yayin da Amurka ke kwace sojojinta, yana cikin muhimman batutuwa da ɓangarorin biyu za su tattauna a kai. Jama'a Amurka sun ce Blinken zai buƙaci gudunmuwar India wurin samar da zaman lafiya a Afghanistan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban likitan cututtuka masu yaduwa a Amurka Dr. Anthony Fauci ya ce Amurka tana tafiya ta inda bai dace ba game da inda ake samun kamuwa da COVID-19. Da yake tattaunawa da shirin CNN na State of the Union a jiya Lahadi, Fauci ya ce kashi 50 cikin 100 na al'ummar kasar ba a musu rigakafi ba, wannan babbar matsala ce. Kalaman da Fauci na zuwa ne yayin da ake ƙara samun kamuwa da coronavirus dangane da yaduwar nau'in cutar ta Delta da aka fara gano ta a India, wadda ta mamaye yankin da mutane suka ƙi yin allurar rigakafin. A jiya Lahadi, jami'an kiwon lafiya a China sun ce mutane 76 sun kamu da COVID-19. Birnin Nanjing da ke gabashin kasar ta nahiyar Asiya nan ne aka fi samun kamuwa da cutar da dama tun cikin watan Janairu, a cewar Reuters. A birnin Bangkok, masu zanga-zangan ƙin jinin gwamnati sun fuskanci 'yan sanda masu tarin yawa a jiya Lahadi, yayin da kasar Thailand take kokarin dakile yaduwar COVID-19. Yau Litinin, shugaban Amurka Joe Biden yana amsar bakoncin Prime Minister Iraki Mustafa Al-Kadhimi a fadarsa ta White House. Ganawar da ake sa ran za ta maida hankali akan makomar sojojin Amurka a Iraki. Amurka tana da kimanin sojoji 2,500 a Iraki a matsayin wani bangaren aikin haɗin gwiwa a jagorancin Amurkan a yaƙi da ƙungiyar IS da aka fara tun cikin shekarar 2014. A cikin watan Afrilu ne kasashen biyu suka amince akan sauya alkiblar aikin sojojin Amurka su mai da hankali wurin bada horo da shawarwari na taimakawa rundunar tsaron Iraki. Amma dai babu lokacin da aka kayyade na kammala sauya aikin. Iraki ta ayyana yin nasara akan mayakan ISIS a cikin shekarar 2017.
A gaida Baba Yakubu Makeri da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau da safe ne aka yi shirin sauraron ƙara da gwamnatin tarayyar Najeriya ta shigar kan madugun ƙungiyar da ake neman ƴancin ƙabilar Ibo IPOB Nnamdi Kanu. Zaman da bai yiwu ba sabili da gaza kawo shi kotu da hukumar tsaro ta DSS ta yi. Wakilin mu a yankin yammacin Najeriya Alphonsus Okorigwe ya zanta da 'yan ƙabilar Ibo dangane da shari'ar ga kuma abin da suke cewa.
Aha m bụ Ujuma Dekwe. Ihe m nwere ike ikwu na kotu anachie bụ.
Wata mata mai suna Ujuma Dekwe kenan tana cewa abinda zan ce a game da wannan kotun da zai koma shine idan aka dubi yadda yanayin kasar mu take da kuma yadda cin hanci da rashawaye dade ta lamuran mu to fa akwai yuwar cewa ba za a aikata alheri a wannan shari'ar ba. Amma idan aka je kotu kuma aka aikata ba daidai ba to sai a ruga kotun duniya a karkare a wurin.
Ahambo maze amazu ilo. Ebu n'obi mu na jama'a na agabu na Chineke ga nonyere.
Fata na dai an wannan tafiyar sa shine Ubangiji ya kasance tare da shi saboda burin sa shine a kyautatawa lamuran ƴan kabilar Ibo da Biafra baki daya. Idan kuma daga bisani an yanke masa hukuncin dauri to fa hakan zai janyo rikici sosai a kasar nan, inji Amazu Ino. Yayin da Mazi Ozemena Obunna na cewa Nnamdi Kanu zai samu shari'ar adalci saboda Ubangiji yana tare da mu, saboda haka ba ma fargaba kuma Ubangiji zai samu nasara.
Oge wa people ku to ni na chukun na nerayo na ya da tu chukun na ga meku ebere ososije wa
afa mbo nna mane ifanye chukwu ihe nwere ikwu na koto na aga taa bu onye obuna ji Nnamdi Kanu kwesiri ihapu Nnamdi Kanu onwe ihe obuna o mere.
Nna mane ifanye chukwu kenan yana cewa abinda zan ce akan wannan kotun da zai koma yau shine ya kamata duk wanda ya tsare Nnamdi Kanu ya sake shi saboda bai aikata wani laifi ba. Bana tunanin za ya wani adalci a wannan shari'a saboda an riga an ci zarafinsa. Yanzu abin jira a gani shine yadda hukumomi za su ci gaba da tunkarar wannan batu na Mazi Nnamdi Kanu, yayin da 'yan bindiga na ci gaba da farwa jami'an tsaro a yankinsa na kudu maso gabashin Najeriya. Alphonsu Sokorigwe, muryar Amurka, daga Enugu, Najeriya.
To a gaida Alphonsu da wannan rahoto. Rahotanni daga kudancin Najeriya kuma na nuni da cewa shugabannin kabilar Yarbawa sun tura wakilai zuwa jamhuriyar Benin inda ake tuhumar Sunday Igaho. Ga rahoton da wakilinmu a jihar Oyo Hassan Tambuwa ya hada mana.
Babban masarakin Yarbawa da ke Ibadan Olubadan na Ibadan Obasaliu Adetunji ya aika da wasu wakilai zuwa birnin Kotono na jamhuriyar Benin don su sanya ido ga shari'ar da za a yi wa Sunday Igaho mai fafutukar kafa kasar Yarbawa zalla. Akan haka ni tambayi wani lauya mai zaman kansa a birnin Ibadan mai suna Barista Sirajo Dan Baba wanda ya ce zuwan waɗannan wakilai ba wani abin da za su yi a kotun.
Na kaban shiri shi kotun kasa akwai nata yadda yanayin shari'ar suke ba ko ina bane za ka je kai shari'a kai kamar ka je kai kasar Najeriya ba ka iya zuwa kai practice a Togo ba.
Ana iya cewa yan kallo ne kawai ba su da wani tasiri da za su yi ga wannan shari'a.
Sun je kallo ne kawai da kowa ya shiga kotun ya kallo aka sani ya kallo kawai a matsayin su na dauri ba da ya tura dan gaddan.
Da a ce dan gari ne kamar akwai wani tasiri da za su yi ga wannan shari'a.
Ba abin da za su yi tasiri dai ba su sassa shahada ba su sassa sa'ayi ba.
Komai sun ga an yi ko ya kai ga a daure shi Sunday Igaho din su ba su da wata magana da za su yi
abin da za su yi sai su yi a bayan fage ko ba da ba sai su ci a cikin kotu ba.
Na ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya a game da wannan shari'a ta Sunday Igaho a birnin Kotono na jamhuriyar Jamhuriyar Benin.
Sunana Alhaji Abubakar Muhammad Gwandu. Duk inda an kai shari'a ta gaskiya to shari'a ta yi, amma duk inda ba yi shari'a gaskiya ba to shari'a ba ta yi.
To ya kake kallon wannan shari'a ta Sunday Egboho a birnin Kotono na Jamhuriyar Benin?
To abin nake gani ga wannan shari'a, kaga can su ma yayi musu laifi kamar yadda yawa Najeriya laifi, saboda haka su suka san dokokin kasar su da irin abin da za su caje shi akai. Saboda haka shari'a in sun yi mai wadda ta kamata ta kamata, in sun yi wadda ba ta kamata ba kuma Allah ya sani.
Ana kiyare Alibuka. To gaskiya shari'a dai akan san da ni a gani na kam gaskiya ta yi ta dai bai shari'a a can Kotono, saboda ta yi laifi a nan Najeriya, ta yi laifi kuma a Kotono, sannan kuma karuwa wani abu gora ma addu'a ai mai shari'a a Kotono ta bi. Saboda kace me a Najeriya yanzu shari'a na ya zala ta Najeriya, mutum ne za a kai shi kotu yanzu a yi ai mai hukunci, amma sai ka ci kuma wani lokacin ya zama shari'a ma ana wasara shi wasara kamar wasan kolon bol ka wannan ba shari'a ba ne, amma kaga da yake su Kotono wanda sun fi mu dokoki da sauransu a bari ai mai shari'a a ce yayi.
Sunana Haji Alima Sulaiman Toba. Mu ce shari'a nan wai daidai ko bai daidai ba, mu ya ce haka don wai lai, amma shi shari'a ai mai daidai ko can da ai mai shari'a ai daidai ko nan ne da aka kawo shi da ai shari'a ai nan Najeriya dai ai daidai.
To a gaida tambuwal, bari kuma mu rufe taskar rahotannin namu a Jamhuriyar Niger, inda hukumomi ke daukar matakan dakile yaduwar cutar corona, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin Haruna Mamman Bako ya hada mana.
A daidai lokacin da allobar coronavirus ke ci gaba da yin kamari a waɗansu ƙasashen duniya da ma bayyana sabin nau'in cutar masu zafi a baya-bayan nan, a Jamhuriyar Niger hukumomin ƙasar na ci gaba da sakawa jikinsu toka domin ganin nan zuwa watan Disamba an yi wa kashi 30 cikin 100 na al'ummar ƙasar allurar rigakafin, yayin da kashi 10 cikin 100 ake buƙatar ya samu nan zuwa ƙarshen watan Satumba na shekarar nan ta 2021. Wannan shi yasa hukumomin kasar na Jamhuriyar Niger ke ci gaba da kaddamar da gangamin allurar rigakafi na coronavirus a ko'ina a fadin kasar, abinda yasa na ziyarci babbar asibitin birnin Kwanni a CSE ko asibitin sabon gari da ke cikin babbar asibitin, inda na sadu da waɗansu da suka zo walau karo na farko ko karo na biyu domin a yi musu waɗannan alluran rigakafin na cutar corona.
Bakar Nuhu, bisa da wannan annuba mu dai an yi muna ita harko babu wata matsala, babu wata matsala ba, zai ta fice muka sauki. Dan haka muna kira saura ƴan uwa da abokan arziki, duk mai niyya ya zo shi doka, kar su yi tsoro bisa yadda mutane da wadin an yi ta gayar ta ƙarya ne, mu mun yi babu wata matsala gare mu, yanzu ma ta fice muka zo mu doka. Dan haka muna kira saura jama'a kowa ya zo shi wannan annuba.
Muna yanzu gada muka kawo kanmu saboda mun ji an ce jama'a suna tawa ana musu, mu ma mun tawo ayi muna domin tsaron lahiya. Kamata shi mu kan shi kiyamul laili, in ka ji an ce abin jama'a na ya kamata to kai ku ka shiga jama'a. Hausa ana cewa in ka shiga gari ga kowa da bundi, to da ya ragan ka kadar ma kai ma kai bundi, ya shi zama alheri. Kuma tana da amfani dan kun da ka shiga nan Najeriya, akwai masu tarayya su ce sai ka an ba su wanda ka guda musu ya karfi kenan, kaga sai su sallame ka, kaga riba bu kenan, ga hakun lahiya ka kuma ga yancin ka ka samu.
To lalle suna cewa abu na mai kyau, to mu ma da muna jiran wanga shi lokaci shi taho, tunda abin da mai kasa ta ce ayi to ya kamata kai ka zama ka zama tare da kowa, to shine yanzu mun ka tubo mu ma ai muna shi amma warin zakon mu nan, tunda abu an ga ce alloba abin ta shahidud duniya, to ya kamata kai ma Allah shi kare ka, ka kare kanka kaji ba warin zakon mu.
Shi ma likitan dake kula da wannan aikin a wannan asibitin mai suna Dr. Abdulkadir Sule ya yi mini karin bayani game da yanda suke ci gaba da yi wa jama'a waɗannan alluran rigakafin na coronavirus.
Lalle mu a nan CSC sabon gari yanzu muna nan muna yi vaccination din nan da COVID, mutane kuma da harin birma sun hito alhamdulillah an yi vaccine mutane da yawa, har yanzu kuma muna nan muna ci gaba da activity, muna da vaccine muna da agent, har yanzu dai akwai activity kenan wanda ba su yi ba suna iya hitowa, har yanzu a ci gaba da yi, muna da AstraZeneca muna da Sinopharm kai aiki da akoshi, don kuma har yanzu birma muna nan muna yi actually ma wasolin da muke samu bismillah kun san dama mutane yawancin su saboda karnin ne suke zuwa vaccination din nan, sai akwai mutane da yawa da suka samu premier dose sun samu karne, an gaya musu su dawo, akwai dose ta biyu da za a yi kuma sun da har yanzu ba su dawo ba. Kenan wannan mutane kun san dai har yanzu muna nan da dose din su suna nan cikin firigo aje, muna jira su dawo dan a san paske vaccine din nan sai mutun ya samu dose in biyu ne a HDB kama zai ake shi ne kamata. Kenan bari ma muna kiran kan mutane duk wanda ya samu premier dose da bai samu ba ko bai koma sannan yin deuxième dose shi dawo shi samu deuxième dose din shi ana bibi kamar ya yi mishi amfani a haka
duk da wannan kokarin na ganin an cimma kason kashi 30 cikin 100 ne wa al'ummar kasar ta jamhuriyar Niger wajen alluran rigakafin na coronavirus ana iya cewa har yanzu da sauran zo muka ba kasancewa akwai jahilci sosai ga jama'a wajen fahimtar muhimmancin abin Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
to a gaida na birnin Kwanni har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai kuma rahoto na musamman wanda a yau Sani Shaibu Mallin Fashi yayin nazari akan harkokin tsaro a yankin Zamfara
wannan rugujen harbe-harbe da kuke ji ya auku ne a ranar Asabar din nan da ta gabata a garin Dan Sadau da misalin karfe 11:10 na safiya kwana daya bayan mummunan harin da suka kaiwa shi ne wannan gari na Dan Sadau inda suka sace mutane 15 suka kashe wasu hudu daban dayan su ma yankan rago suka mai kana suka sako gurgu guda daya mazauna wannan gari dai na Dan Sadau suna cikin haula'i da tashin hankali
Mune muke bodarin da Kaduna da Kebbi da Niger kwana biyar da suke son halbo jirgi a yankinmu shi kuma zai su kona mota yaki ko all in them babban abin da ya lamu mu koyi mana ciwo muna roƙo idan har ba gona ta sa baki ko an nuna mata halin da kasa take ciwo muna cikin tashin hankali da mu ranke dai
kuma dan sadu ni ne kani ga daya daga cikin waɗanda wannan iftila'i na kisa na gilla ya fada a kan shi sai suna dauke da AK-47 suna dauke da waje gida suna dauke da suna bindigogi na ban mamaki wanda kai kan wanda muke fira nan da kai in kaga irin makaman da suke dauke da su sai hankalinka ya tashi
abin lura nan shine cikin kwanaki 6 kaccal suka kona motar yaki da kuma jirgin yaki guda daya direban motar da matukin jirgin saman duk Allah ya tsirar da su direban fita yayi daga cikin motar ya tsere a lokacin da motar shi ta fada rami bayan sun harba tayar shi ta gaba shi kuma flight lieutenant Abayo Medairo tsalle yayi ya fita daga cikin jirgin kafin ya fadi sada matuki Abayo mi yake shawagi da lemar tsira a sararin subhana yana kokarin kaiwa ga tudun mun tsire inda zai sauka gefe guda kuma su dai wannan mahara suna ta bin shi da harbi amma kuma ba su same shi ba a lokacin da ya dara kasa sai ya fada ga hannun mutane na kware waɗanda suka agaza mai har ya zuwa inda jami'an tsaro waɗanda suka bi sawunsa bayan samun labarin abin da ya faru da jirginsa suka zo suka tafi da shi Captain Muhammad Abubakar Shanga matukin jirgin sama ne ya kuma jinjinawa flight lieutenant Abayo mi bisa ga kokarin da yayi cikin natsuwa inda ya tsira da kansa
wanda zai a samu matsala bai samu ya rikice ba kuma ya bi abu yadda ya dace har ya samu ya fita to gaskiya a wuri na kan wannan mutum ba karamin mutum bane mai hazaka sannan kuma mu kaman yanzu mu a pilot world kaman duniya ta pilot mu muna yaba mashi sosai saboda ya fita da rayuwar shi
ya kuma bayyana mani yadda matuki ke yi kafin ya tashi zuwa kai hari da jirgin yaki da kuma irin matakin da ya kamata ya dauka cikin gaggawa a duk lokacin da aka haro jirgin sa
akwai plan din shi yakin gaba daya da matakai daki-daki wanda yake idan ka bi koda an samu matsala wurin yakin ne ko shi jirgin ne ya samu matsala akwai procedure da ake bi wanda yake idan shi mayaki ya tashi ya je kai hari ga yadda zai yi ga yadda zai yi saboda duk wani kwararre ya san cewa zai iya nasara kuma za a iya nasara akan shi pilot na matukin jirgin sama na yaki suna da dokokin da suke bi wanda yake idan ka bi shi sosai to gaskiya yana da wuya a samu nasara akan ka ko me suka yi kai kana gaban su gaskiya mun ji dadi da ya bi wannan dokokin sannan kuma da aka samu matsala ka gani an same shi da ran shi yayi escape
sabili da wannan basira da hazaka da natsuwa da Allah ya ba a bayo mu haye tsira ya sanya manyan hafsoshinsa na rundunar mayakan sama suka tarbe shi a filin saukan jirgin su dake Kaduna kuma Hassan Arungumas a lokacin da ya fito
bless the aggressor
Babban hafsan tsaron Najeriya General Rabu ya yi jawabi da ke tabbatar da aukuwar lamar ya ce
We had an operational engagement to reach one of our ground forces down. Thankfully, this morning we have had him rescued and of course he is right here in Kaduna and on his way across about for further medical checkup.
Kamar yadda wasu ku suka sani, mun fita yaki da ƴan ta'adda a wajen Zamfara, mara suka harbo mana jirgi guda ɗaya a faɗi. Abin godiya shine matukin wanda shi kadai ne a cikin wannan jirgi ya tsira. Kuma yanzu haka yana Kaduna kan hanyar shi na zuwa Abuja, inda za a ci gaba da duba lafiyarsa. Aikin nan za mu ci gaba da shi. Babban abin lura a nan shine yadda ƴan bindiga suka mallaki muggan makaman kakkaɓo jirgin yaƙi da samun kwarewar sarrafa waɗannan makamai. Sanata Irogu, wanda ya magana game da wannan lamari, ya ce wannan mummunan hali da suka kai ya nuna zahiri suna da makami mai linzami wanda suka yi amfani da shi wajen harbo jirgin yaƙi samfurin Alpha Jet mai gudun gaske, domin matukin yana kan hanyarsa ne na dawowa bayan nasarar da ya samu a inda ya je kai hari. Ya kuma yi zargin cewa maharan sun yi amfani ne da kudaden fansa masu dimbin yawa da suke amsa daga hannun ƴan uwa wajen sayo waɗannan muggan makamai na harbo jiragen saman yaƙi. A watan da ya gabata, majalisa ta so ta yi wani doka wanda zai haramta ba da kudin fansa ga ƴan bindiga, tare da kuma hukuncin ɗaurin shekara 15 ga duk wanda aka kama ya karya wannan doka. Binciken da na gudanar ya nuna cewa watanni 7 da suka shuɗe, rundunar mayakan Najeriya ta yi hasarar jirage 4 sanadiyar hatsari. Na farko ya auku ne a watan Fabrairu ranar 21 ga wata a can Abuja, sai kuma na biyu wanda ya auku a watan Maris ranar 31 ga wata, a wannan jirgi ya tashi daga Abuja ne zai tafi Maiduguri. Sai kuma na watan Mayu ranar 21 ga wata, wanda ya yi sanadiyar rasuwan babban hafsan mayakan ƙasa na Najeriya General Ibrahim Attahiru da kuma sauran hafsoshinsa su 10. Sai kuma wannan da ya auku a ranar 19 ga watan nan a can Zamfara, inda Allah ya tsira da a bayan. Har wa yau, game da tsaro daga jihar Zamfara, gwamnan jihar Bello Matawalle Maradin ya ba da gudunmuwar naira miliyan 15 ga iyalan 'yan sandan da aka kashe gab da lokacin babbar sallar nan. Kamar dai yadda mai ba da shawara ga harkokin tsaro ga gwamnan DIG Mamman Tsafi mai murabus ya bayyana mani.
Mai daraja gwamna ya tabbatar mana an baiwa famili ɗin kowane naira miliyan 1 ga jojin matsalolin da za su ɗan samu na rabo da jagororin families ɗin. Wayannan kuma da suka samu rauni duk haraka da ta shafi medical bills nasu, daraja gwamna ikon Allah ya riga ya wannan. Kuma families ɗin wayannan su ma na tabbatar an ba su miliyan 2 su san yadda za su tsuntsunka don irin wannan itila'i da ya same mu ya same.
Su kuma mutanen bangi da ke kusa da ɗan Sadau, waɗanda suka yi bore kusan wata 1.5 da ya gabata, sun koka cewa har yanzu jami'an tsaro na kawo masu mutane. Hakan ya sanya na tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Zamfara, SP Shehu Muhammad, wanda ya musanta zargin.
Ni zan da wannan labari, za a yi a ce mutane suna taso in harkar su kasuwanci a ji a taka masu. Ina magana ce wanda kuka fi ma zai ɗaukarsa.
Na san dai tun dai kamun farko da aka yi shi kenan ba sake wani abu ba.
Ko shi wannan ai ba su aka kama ba masu zama wurin, ana so aka kama ba. Waɗanda suka zo wannan zanga-zanga su ne waɗansu waɗanda ma aka kama har da jarkokin bindigogi. Kan su ne aka kama a yi. Amma a ce ana kama mutane, an samu kama ka san ana da wahala.
Sanisha Malumfashi, murya Amurka daga Kusau a Najeriya.
A gaida na Malumfashi, kada dai a shafa, wannan shiri yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar mu ta VOA Africa mita 102.5. Baya ga haka, a duk lokacin da mai sauraro ke bukata zai iya zuwa shafukanmu na intanet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com, domin sauraron shirye-shiryen namu. Zo kuma ga Murtala Faruk sanyin na da shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Kasar Japan da ke karbar bakuncin gasar wasannin motsa jiki na Olympics ita ce ke kan gaba a jadawalin kasashen da suka fi lashe lambobi a rana ta hudu ta gasar wasannin da ake gudanarwa a birnin Tokyo. Ya zuwa lokacin hada wannan rahoton, Japan din ta sami lashin lambobi 13 da suka kunshi zinari 8 da azurfa 2 da kuma tagulla 3. Kasar Amurka ce yake binta da lambobi 14 da suka hada da zinari 7 da azurfa 3 da kuma tagulla 4. Sai kasar China wadda yanzu haka ita ce take da lambobi mafi yawa har 18, to amma ita ce ta 3 da lambobin zinari 6, azurfa 5 da tagulla 7. Kasashe uku ne kacal daga nahiyar Afrika suka sami lashin lambobi ya zuwa yanzu, inda Tunisia ce yake kan gaba da lambar zinari 1 da tagulla 1. Kasar Masar ce yake binta da lambobi 2 na tagulla, yayin da Ivory Coast take da lambar tagulla 1. Kungiyar kullun kafar Barcelona ta kasar Spain ta sami sasantawa a wajen kotu da tsohon dan wasan ta Neymar, wanda ya kai karshen takaddamar shari'a da ke tsakanin su. Neymar dan kasar Brazil mai shekaru 29 yayi ikirarin cewa kungiyar ta Barcelona ta ki biyansa wasu hakokinsa da suka kai kudi fa miliyan 37 bayan komawar da yayi a PSG ta kasar Faransa a shekara ta 2017. A bangare daya kuma ita kungiyar ta maka nema a gaban kotu, tana bukatar ya maida mata kudi fa miliyan 8 da ya karba sa'adiyar ta ba hannu a sabon kwantaragi a shekara ta 2016. A watan Yuni da ya shige ne kotu ta nemi ya biya kudi fa miliyan 6.1, to amma dan wasan ya dauka kara akan wannan hukunci ya kuma gabatar da tashi karar. To sai dai kuma wata sanarwa da kungiyar ta fitar a yau Litinin ta ce sun sami cimma daidaito akan dukkan kararrakin a wajen kotu, sun kuma sasanta da nema a cikin ruwan sanyi tare kuma da rattaba hannu a yarjejeniyar dakatar da dukkan kararraki da ke gaban kotu. Tsohon shahararren dan wasan Chelsea ta Ingila John Terry ya yi murabus daga aikinsa na mataimakin mai horar da yan wasan kungiyar Aston Villa, inda yake fatan shiga sabon babi na kasancewa mai horar da yan wasa. Terry ya soma aiki a kungiyar ne a shekara ta 2018, inda kuma ya taimaka mata ta sami ci gaba na shiga gasar Premier a shekara ta 2019. Rahotanni na kuma alakanta John Terry da yiwuwar samun aiki a wasu kungiyoyi da ke da gibin mai horar da yan wasa a Ingila din, kamar Bournemouth da Celtic. Dan wasan gaba na kungiyar Juventus ta kasar Italia Cristiano Ronaldo ya kuma filin atisayen kungiyar a yau Litinin, duk kuwa da rahotannin da ake bazawa na yiwuwar komawarsa wata kungiya. Ronaldo mai shekaru 36 ya yi dogon tsaikon komawa kungiyar domin shirye-shiryen soma sabuwar kakar wasanni bayan ya bugawa kasar sa ta Portugal gasar cin kofin nahiyar Turai ta bana. Dan wasan ya shiga shekara ta karshe ta kwantaragin sa a Juventus, to amma kuma har yanzu ba a tabbatar da yiwuwar barin sa kungiyar ba. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka, Abuja, Nigeria.
Shirin damu kenan a yau, kafin mu karkare ga tashin muhimman kanin labarai.
Yau Litinin Amurka da wasu kasashe 20 sun yi Allah wadai da kasar Cuba akan yadda ta yi amfani da karfin tuwo akan dubban masu ƴancin zanga-zanga waɗanda suke kira da Habana ta sako wasu masu zanga-zanga da aka kama su kana buɗe hanyar sadarwar internet a tsibirin. Yau kasashe masu bin tafarkin demokaradiyya a faɗin duniya za su haɗa kai su taimakawa mutanen Cuba da suke kira ga gwamnatin Cuba da ta mutunta buƙatar ƴancin ɗan adam, inji sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a wata sanarwa. A lokacin da hankali ya fi karkata a kan Afghanistan da China, ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ke shirin kaiwa a India ana sa ran za ta karfafa kyakkyawar dangantaka tsakanin Washington da New Delhi. Ma'aikatar harkokin wajen India ta ce tattaunawa za ta maida hankali ne a kan batutuwan yanki da na duniya baki ɗaya, ciki har da yankin Indo-Pacific da Afghanistan da kuma batun annobar COVID-19. An shirya Blinken zai wata tattaunawa a ranar Laraba tare da takwaransa Subramanyam Jayashankar. Gana zai kuma gana da Prime Minister India Narendra Modi. A ƙarshe, babban likitan cututtuka masu yaduwa a Amurka Dr. Anthony Fauci ya ce Amurka tana tafiya ta inda bai dace ba game da inda ake samun kamuwa da COVID-19. Da yake tattaunawa da shirin CNN na State of the Union a jiya Lahadi, Fauci ya ce kashi 50 cikin 100 na al'ummar kasar ba a musu rigakafi ba, wannan babbar matsala ce.
To masu saurare, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe da asuba ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da kuma Twitter domin samun karin bayanai da rahotanni da kuma yin tsokaci. Za ku kuma iya aiko da sakonni ta hanyar email a sashen hausa@boanews.com. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai da kuma Julie Gresham da ta hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu kara saunin lafiya da alheri.